Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol duk a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Filato ta yi alƙawarin baiwa duk masu buƙatar gudanar da kasuwanci a jihar yanayi mai kyau. Haka kuma za ku ji ma'aikatan hukumar agajin gaggawa ta Najeriya NEMA sun fara yajin aikin gargaɗi na kwanaki uku. Za mu kawo muku shirin kallabi tsakanin rawuna wanda Maryam Dauda za ta gabatar. Daga nan sai kuma sharhin jaridun Amurka, sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana. Amma duk waɗannan sai kun fara da shan labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis a jiya Alhamis ya ce rundunar sojin ƙasar na binciken musabbabin mutuwar sojojin Amurka nan hudu da mayakan jihadi suka kashe a jamhuriyar Nijar a farkon watan nan. A ranar 4 ga watan Oktoba, mayakan IS suka kai harin kwanton bauna a kan dakarun Amurka haɗe da na jamhuriyar Nijar, waɗanda su ma aka kashe musu jami'an tsaronsu hudu a harin. An farma dakarun Amurka na musamman ne jim kaɗan bayan sun kammala wani taro da shugabannin yankin. A lokacin suna shirin shiga motocinsu kamar yadda wani jami'in Amurka ya faɗa wa muryar Amurka, amma ya nemi da kada a bayyana sunansa saboda ana gudanar da bincike kan wannan hari. A jiya Alhamis, daraktan gamayyar rundunar sojin Amurka Laftanar Kanan Kenneth McKenzie ya kare sukar da ake wa sojin Amurka kan dalilin da ya sa sai da aka kwashe sa'o'i 48 kafin a gano gawar Sajela David Johnson, wanda yana ɗaya daga cikin sojojin Amurka hudu da aka kashe bayan an jima da kwashe sauran abokanan aikinsa. Ba wai mun bar shi bane a baya, mun yi ta bincike har sai da muka gano shi, sannan muka maido da gawarsa gida, inji McKenzie yayin da yake amsa tambayar wani ɗan jarida.
Wasu manyan jami'an Amurka guda biyu sun ce akwai yiwuwar Koriya ta Arewa ta iya kawo harin makaman nukiliya akan Amurka nan da wasu 'yan watanni masu zuwa. A jiya Alhamis, daraktan hukumar leƙen asirin ƙasar CIA Mike Pompeo ya faɗa a wani taro a nan Washington cewa yana cikin matuƙar damuwa kan yadda Koriya ta Arewa ke ƙara zafa barazanar ta da kuma yiwuwar haifar da gwagwarmayar neman mallakar makaman nukiliya a tsakanin ƙasashen da ke a yankin gabashin Asiya. Ya kamata mu riƙa ɗauka tamkar sun cimma wannan buri nasu ne, in ji Pompeo a lokacin da aka tambaye shi kan yiwuwar Pyongyang za ta kawo hari akan wasu muhimman wurare a cikin Amurka. Tuni sun riga sun yi nisa wajen cimma wannan burin, yanzu an kai wurin tunanin ta yaya za a iya ja musu birki. Bayan haka ne kuma a ranar Alhamis, mai ba da shawara akan harkokin tsaro Janar HR McMaster ya ce hukumomin Washington na fa'ita shin ganin an shawo kan wannan lamari ba tare da an kai ga ɗaukan matakin soja ba. Waɗannan kalamai na Pompeo da McMaster na zuwa ne yayin da ta tada jijiyar wuyan da ake tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa ke ci gaba da zafafa bayan gwajin makaman nukiliya na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi a watan da ya gabata, wanda shine na shida a jumlance da gwaje-gwajen da ta sha maimaitawa na makaman da jami'an leƙen asiri suka ce sun haɗa da makaman masu linzami masu tafiyar matsakaici da dogon zango.
Jam'iyya mai mulki a Kenya ta nemi wata kotu ta yanke hukuncin kimbin umarninta kan madugun 'yan adawan ƙasar Raila Odinga, inda ta yi ikirarin cewa Odinga da magoya bayansa suna zagon ƙasa ga zaben shugaban ƙasar da za a sake a makon da ke tafe. Jami'ar ta Jubilee ta shigar da ƙara ce a gaban kotun kolin ƙasar a jiya Alhamis, yayin da Odinga ya tsaya a tsayin daka akan cewa shi da gamayyar jam'iyyar ta nasa ba za su shiga zaben ba wanda za a yi a ranar 26 ga watan Oktoba nan. A cewar Odinga, hukumar zaben ta IEBC ba ta shirya zaben ba, saboda haka a maimakon a yi wannan kwamacalar a ɓannatar da kuɗaɗen jama'a da lokaci, ya kuma namu janye daga zaben kamar yadda shi Odinga ya faɗa wa manema labarai. Sai da kuma a jiya Alhamis, sakataren janaral na jam'iyyar Jubilee da ke mulki Raphael Tuju ya ce har yanzu Odinga bai miƙa wa hukumar zaben wasiƙar janyewa ba. a ranar 1 ga watan Satumbar wannan shekara ne kotun kolin kasar ta Kenya ta soke zaben farko da aka yi tana mai cewa an tafka kurakure a lokacin tattara kuri'u hukuncin da ya soke nasarar da shugaba mai ci Uhuru Kenyatta ya samu kotun kolin ta baiwa hukumar zaben ta IEBC umarnin ta sake zaben zabe nan da kwanaki 60 wasu alƙalai hudu da yan adawa suka nada na kasar Venezuela sun samu mafaka a kasar Chile bayan da suka guje wa daurin gidan yari abin da zan iya cewa a yau shine an tilasta mana mun bar kasar mu ta Venezuela da muke kauna amma kuma wata kasa ta karbe mu hannu biyu kuma za ta ba mu kariya da yancin walwala inji mai shari'a Beatrice Ruiz yayin da take ganawa da manema labarai a filin tashin jirage na birnin Santiago a Chile
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. To madalla, gwamnatin jihar Filato ta yi alƙawarin taimakawa duk masu buƙatar gudanar da kasuwanci a jihar yanayi mai kyau da zai bunƙasa kasuwanci don ci gaban jihar da ƙasa baki ɗaya. Ga rahoton Zainab Babaji.
Mataimakin gwamnan jihar Plateau, Farfesa Sonny Tiodeng, ya bayyana hakan yayin da yake buɗe kasuwar baje koli a Jos Fadar jihar Plateau. A cewar Farfesa Sonny Tiodeng, jihar Plateau tana da yanayi mai kyau da amfanin gona iri-iri da ma'adinai da wuraren yawon buɗe ido da dama da ƙasashen duniya za su amfana da su.
We have opened up the solid mineral sector, signed an MOU with Chinese investors for mining activities in the state.
Mataimakin gwamnati yace sun fada da bangaren ma'adinai sun kuma rattaba hannu kan yarjejeniya da masu zuba jari daga kasar China don gudanar da aikin ma'adinai a jihar. Shugaban cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adinai da harkokin aikin gona a jihar Plateau Bulus Daren yace kasuwanci na kan gaba wajen haɓaka tattalin arzikin kasa.
Me zan sayar maka me zan samu a wajen ka shine rayuwar duniya. Saboda haka in naka hada kai ayin zaman lafiya sai ka ga rayuwa zama da dadi kuma da sauki akwai abubuwa yawa wanda yara mu youth na wa Plateau wallahi za su yayi ba zaman kawai gikifin rijiya shine rayuwa ba a zama tare da jama'a shine amfani
shi ma shugaban shirin kasuwar baje koli na wannan shekara Simon Tangi yace zarafi ne da matasa da dama za su samu ayyukan yi don rage tashin tashina
yaran mu na kasa wanda ba su da abin yi yanzu idan kowa yana samu yana da abin yi masu abinci ga sunan fitik masu sai da lemon ruwa ne duk wanda ba baki ya kasa gaba ba akwai abin da zaka samu alheri shi anan
kana ga wannan zai kara don kalzumunci da kawo zaman lafiya a jihar
Plateau warai da gaskiya da marmarin rashin abin yi ma yana daya daga cikin abubuwan da suka kawo rashin zaman lafiya yanzu ga ni ga dan uwana yana bani ina bashi muna cikin kasuwa yaushe maganan wani tashin hankali zai samu kuma na ba da gaskiya in gwamnati ta ba da karfi anan za a samu zaman lafiya na kurewa
wasu da suka halarci kasuwar baje kolin sun yi tsokaci
sunana Hajiya Hawwa Sudan ni daga Sudan nazo eh to gaskiya alhamdulillah mu dai tunda muka zo bamu ga abin da ya tada mana hankali ba ko guda daya ana haɗe duka dai da kristan da musulmi duka muna haɗe muna ta cuɗanya suna mana ayyuka muna sayan abubuwa a hannun su gaskiya mu dai bamu ga abin da ya tada mana hankali ba ko guda ɗaya gaskiya
ni ne Evangelist Musa Paul Gindiri chairman na Miners Association na Plateau State an fara gane da muhimmi da hakan ma'adinai da kuma amfani da wayannan kayan zai kawo ma tattalin arziki na Najeriya kuma mu musamman nan a Plateau amma mu a Plateau yanzu haka nan babu mai aikin hakan ma'adinai guda ɗaya da ya samu ko miliyan ko bashi ne daga banki ko ko wani tallafi
shi ko shugaban al'umma a jihar Plateau Alhaji Yusuf Sarumi ya jaddada batun zaman lafiya ne don samun ci gaba a Najeriya
babban abu shine al'umma su rungumi zaman lafiya don zaman lafiya shine ba kasuwanci
kimanin kasashe 8 ne da suka hada da Pakistan, India, Masar, Ghana, Sudan, Niger da sauran jihohin Najeriya suka halarci kasuwar baje kolin na bana a nan Jos Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
a gai da Zainab Babaji idan yanzu aka lalubo tashar ana tare ne da sashin Hausa na Murya Amurka anan Washington a shakata da wannan wakar
ina kuke ɗan uwa na ku saurara yau Zambia waka ce za mu yi ta akan hada kan Najeriya ni buri zauna lafiya mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna gama sama farki wai araba suke kun manta sun tsiya in tana hada aishara take kun hatta tarwatsi ku ga yan amfanin me take ku ga mi nazari karmi aikin da na sani ikhwana gama sama farki wai araba suke kun manta sun tsiya in tana hada aishara take kun hatta tarwatsi ku ga yan amfanin me take ku ga mi nazari karmi aikin da na sani ikhwana
idan muka leka babban birnin tarayya Abuja kuma ma'aikatan hukumar agajin gaggawa ta Najeriya NEMA sun fara yajin aikin gargadi na kwanaki uku daga Abuja ga Nasiru Adamu Alhikaya da karin bayani
ma'aikatan hukumar agajin gaggawa ta Najeriya NEMA kenan a lokacin da suka yi da fifi a helkwatar hukumar da ke mai tuma Abuja don nuna bara'a ga shugaban hukumar injiniya Mustapha Mehaja ma'aikatan waɗanda har ila yau ke buƙatar a sauke shugaban hukumar daga aiki don zargin rashin biya musu buƙatun aiki sun auka yajin aikin gargadi na wuni uku abin da ya fi ɗaukar hankali shine daga kwalaye na buƙatar sauke injiniya Mehaja daga mukaminsa ba ma matsalan lambar cimma muradun allowance da kayan aiki ga ma'aikatan ba Aminu Musa ɗaya ne daga ma'aikatan
gwamnati ta taimaka mana kawai ta canza mana wannan mutumin ba haka ba zai saboda
ba aiki yazo yayi ba wannan mutum
yazo ya sata
yawa saboda yanzu akwai wurare da dama inda akwai ambaliyar ruwa duk da ambaliyar ruwa da gobara duk mun kasa zuwa mu saboda kawai babu kayan aikin da zamu je mu yi ambaliyar ruwa a Niger ba mu je ba akwai inda aka yi a Benue sai da shugaban kasa ya fito ya gargadi sannan muka tafi ko da muka tafi har yanzu ba mu komai ba
Enugu
ga na Enugu ga na kogi wurare da dama gwamnati ta riga ta san wannan ga jirage mu waɗanda ya kamata a yi service din su ba a yi service din su ba
Lagos
suna nan sun riga sun zama kawai zube kuma sababbin jirage yawa komai na gidan nan yanzu ba aiki yanzu idan ka shiga wutar gidan nan ma kuma ga ta mata saboda haka mu muna neman canji ne kawai gwamnati canza mana shi ba zai iya ba
totally
ba mu ma san abin da zai biya din gwamnati ta taimaka ta canza mana shi
a nasa bangaren shugaban hukumar Mustapha Mai Haja gana wasa da manema labaru a fadar shugaban Najeriya Aso Rock ya ce turjiyar ta bashi mamaki
ba mu ga dalilin yin haka ba shugabannin kasa sun shigo ciki an zauna an fitar da takarda an yi yarjejeniya an sa hannu an yarjejeniya akan abu guda bakwai kuma kowanne an sa masa lokaci guda uku da aka dake cikin wannan yarjejeniya an kaddamar da su akan lokacin da aka yarda sauran hudun lokacin su ba su kai ba yau da sabon makawaye gari an rufe office mafi yawancin suka ce su ba sai da ba sai a biya tunda an rattaba hannu a baya shi kuma kudin yana da yawa ana magana miliyan 600 su yi hakuri su koma ga aikin su tunda waɗannan abubuwan da mun dauko yin su kuma ana biyan bukatun amma ka'idojin dole a bi su idan ba ta lokacin ka'idojin shine damo su muna kiran su yi hakuri mu ba muka sa dokokin nan ba kasa ce ta sa dokokin nan kuma mu masu bin doka da oda ne su ma kuma ina jawo hankalin su zama masu bin doka da oda su koma aiki saboda a ci gaba da jama'a aiki
Mai Haja dai daga jihar Yobe a arewa maso gabashin Najeriya na daga waɗanda suka nemi takarar gwamnan jihar a baya inda kuma samun wannan mukami ya zama nuna tasawarsa da gwamnatin shugaba Buhari zuwa kammala wannan rahoto Mai Haja ya yi alƙawarin zantawa da ni bayan kammala aikin da yake yi to ina nan ina jira Nasiru da Malika muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gai da Nasiru Adamu Alhikaya ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan ma sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata na fara hira da Hafsat Maina Muhammad, sabuwar ma'aikaciyar sashen Hausa inda ta bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta. A ƙarshen shirin da ya gabata, na yi mata wannan tambayar.
To malama Hafsat mun zo ga wani batu mai muhimmanci batun bada tallafi. Yawancin lokaci sai kije kuma ana korafin cewa taimakon nan bai cika kaiwa ga hannun waɗanda suke buƙatar shi ba. Shin ina matsalar take?
A shirinmu na yau kamar yadda na yi maku alƙawari, za ku ji amsar wannan tambayar. Ga Hafsat.
Gaskiya wasu ƙungiyoyin ba sa sauke haƙƙin da Allah ya dora musu. Wasu ƙungiyoyin suna sauke haƙƙin da Allah ya dora musu. Abinda nake nufi a nan shine idan za a dauki kuɗi a baka ko kuma a ba ƙungiyar ku domin ku taimaka wa jama'a kuma ku je ku noke wannan kuɗin ku zauna a kai. Ƙungiyoyin nan yawanci ko kuma jama'a da suke bada tallafi sukan ce a rubuto musu sako a kowane sati na buƙatun mutane da kuma yadda suka kashe wannan kuɗin da aka ba su. Mutum zai iya zaunawa ya rubuta wannan abin ya tura musu kuma su mutanen ne ba wai suna zuwa su duba cewa an yi kaza ko ba ai kaza ba ai kaza ba ai kaza ba saboda haka rashin bincike na gano ko an yi amfani da kuɗin ta yadda ya kamata ko ba ai amfani da kuɗi yadda ya kamata ba shine babban matsala
to yanzu a arewa maso gabashin Najeriya duk da ke dai yanzu ga kina a Amerika waɗanne abubuwa ne kike gani ya kamata a ce al'umma ko gwamnati ko masu hannu da shuni sun fa mai da hankali a kai dangana an farfado da waɗannan yankunan da rikicin Boko Haram ya shafa
na farko ba abin da zai wakana idan mutane na jin yunwa yunwa da talauci
ne su ne abubuwan da kike gani ya kamata a fa mai da hankali a kansu
abin da yasa Boko Haram aka samu labarin cewa sun kai hari nan sun kai hari can jifa na san sojoji sun cimma karfin wannan matsalan amma abin da yasa ake jin dan kishin saboda wallahi talauci da yunwa mutanen nan abin da suke yi za su dauki dan kalilan kuɗi su ba mutum su je gobe su ƙara bashi GB su ƙara bashi daga nan sun dinga jin ka kenan har a ce maka to je kai kaza kai kuma sai ka je ka aiwatar ka manta dalilin da yasa Allah ya hallace ka talauci da yunwa ya sa mutane ba su cikin hankalin su akwai waɗanda laifin su ne akwai waɗanda ba laifin su bane
to tunda kungiyar ki ko ku in ce wasu daga cikin kungiyoyin da kika ambata suna mu'amala da mata
na'am
da matasa da yara kamar musamman ma dai mata menene babban matsalar su a arewacin Najeriya kika lura da shi
na daya babba abin da na lura da shi shine mafi yawancin su mata ne wanda sun yi aure an ba su da yaya
to ina mazan suke
mazan sun sake su ko kuma ya je ya auri wata ya kyale waccan wasu kuma rikicin nan ne ya sa mazajin su ba sanan saboda haka mace ta san yanda ta yi ta nemi ilimi na sana'a in kin je kin koyi dinki kin ƙara kanki ilimi idan kika je kika koyi wata sana'a hannu kin ƙara kanki ilimi
to yanzu kuma bari mu koma ga bangaren aikin ki na jarida
na'am
yau ga ki a ƙasar Amurka
na'am
a birnin Washington DC a sashen Hausa ya aka kika zo Amurka kwarai da gaske
to kin san yanda na faɗa na aiki da kungiyoyi da dama saboda haka kalilan daga cikin ayyukan da nayi ya shafi rahotanni da suka shafi tashin hankali game da almajirai game da matasa masu shaye-shaye game da mata marasa aiki da sauran irin abubuwan nan da ba a san magana akan su
a Najeriya
a Najeriya ko kuma in an yi magana akan su sai a ce ai ka saba wa al'ada ko ka saba addini saboda haka waɗannan matsalolin da nake zuwa na dauko labarai ko kuma na hada labarai yasa gaskiya na dan yi suna a fanni na ta aikin jarida da nake aikin jarida a gida wannan yasa har na fara aiki da kungiyoyi masu zaman kansu da dama har ya kai ni ga tafiye-tafiye a fadin duniyar nan gaba daya
to da haka kika samu kika zo Amurka
da haka na samu na zo Amurka har aka gano ni kuma na zo nan
Allah sarki to a cikin aikin ki na jarida wani irin kalubale kika fuskanta a rayuwar ki
gaskiya babban kalubalen da na fuskanta shine a matsayina ta ƴa mace na daya kenan kuma ƴar arewa kuma musulma zan shiga in cuɗanya da mutane iri-iri kala-kala to wata cuɗanyar ta samo labarai dole zaka je wani waje da maza a wajen kai ba wani niyya kake da shi na wani yin na yin wani abu ba ko kuma wata mugun nufi ba
ta je mai manufa
na'am sai a dora mai manufa wannan kalubale ne babba
masararo anan muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da karshen wannan hirar a madadin Hafsat Maina Muhammad da Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
a gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da sharhin jaridin Amurka
sharhin jaridin Amurka a cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar Washington Post Jaridar ta rawaito labari mai taken Michael Flynn da Nicki Minaj sun yaɗa rubutu daga shafin Twitter na Tennessee na ƙarya wanda yake na ƴan Rasha ne. Labarin ya ci gaba da cewa ma'aikatan Rasha sun yi amfani da shafin Twitter na bogi a matsayin makamin magana na 'yan jam'iyyar GOP domin jan hankalin 'yan siyasar Amurka da kuma shahararrun mutane da 'yan jarida domin su yaɗa labaransu ga mabiyansu masu ɗimbin yawa a shafukansu. Zancen ya fito ne daga bakin wasu mutane biyu da ke da masaniya kan lamarin. Daga cikin sunayen shahararrun mutanen da suka yaɗa bayanan shafin mai suna @10_GOP wanda tuni kamfanin Twitter ya rufe shi a watan Agusta. Akwai manyan 'yan siyasa irin su Michael Flynn da Rufus Stone. Akwai shahararriyar mawaƙiya Nicki Minaj da kuma James Woods. Sai sanannun 'yan ɓangaren labarai da suka haɗa da Ann Coulter da kuma Chris Hayes. Babu da wata kyakkyawar shaida da ta nuna waɗannan mutane na da masaniyar wannan shafin na 'yan Rasha ne. Sai kuma jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken ta'aziyyar da Trump ya yi wa matar sojan da aka kashe ta jawo cece-kuce. Labarin ya ci gaba da cewa ta'aziyar shugaba Trump ga matar sojan da aka kashe ta tada cece kuce da hautsini a White House a Larabar da ta gabata, inda mahaifiyar sojan ta zargi shugaban kasa da cin zarafin iyalanta, inda shugaban shi kuma ya ce an sauya maganarsa ne an maida ta siyasa. Kwanaki 12 bayan an yi wa sojojin Amurka kwanton bauna a Niger, wanda ya yi sanadiyar mutuwarsu a ranar 4 ga watan Oktoba, shugaban kasa ya kira matar mamacin Sergeant La David T. Johnson daya daga cikin waɗanda aka kashe, inda ya ce mata mijinki ya san me ya shigar da kansa. A cewar mahaifiyar Sergeant Johnson da kuma yar majalisa ta jam'iyyar Democrat da suka saurari Whitehall Home, Mr. Trump dai ya kareta wannan batu a fusace, inda ya ce ya yi magana mai daɗi ne da matar wacce a yanayin muryarta kamar tana da kirki. Sai kuma malaika jaridar Washington Times inda ta rawaito labari mai taken watsin Obama ne ya jawo tashin hankalin Putin. Labarin ya ci gaba da cewa a wata tattaunawa da aka yi da wani babban jami'in leƙen asirin Amurka kuma jami'in diplomasiyya akan abin da ya hautsana dangantaka ko kuma alakar Amurka da Rasha, watan Janairu na shekarar 2012 ne yayi ta fitowa, shine watan da shugaba Barack Obama ya nada Michael McFaul a matsayin jakadan Amurka a Rasha. Yana sauka a Moscow cikin ruwan ankara kuma kusan nan take ya fara tattaunawa da shugabannin adawa da kuma yan rajin haƙin bil'adama da suka matsa wa Kremlin. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
A gai da Nazir, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. VOA mai magana mataimakin shugaban kungiyar matasan fulani na Nigeria wanda ta sani da Waldere Fulbe Forum of Nigeria, Aliyu Ibobi daga Kayama jihar Kwara Nigeria. A da Allah, VOA na son ba da ra'ayina akan takaddamar da take faruwa tsakanin hukumar custom da kuma manyan diloli na motocin Najeriya. A da Allah, ni shawara nake bayarwa, bana goyon bayan dukkan su biyu. Ya kamata su custom duty su rage irin binciken da suke, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fala ta jarta su, duk da sun shigo da motocin su tabarauniyar hanya, inda sun shigo inda sun riga da sun shigo, ya kamata a kyale su, ba wai za a bi ne wajen da suke adanar motocin su na sayarwa, ana ta binciken su, saboda dukkan mu duk wanda aka ce za a dinga bin shi haka ana ta yi mar bincike ayyukan su da na duniya da kuma na lahira, ba lalle bane ba mutum ya hayi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA, mai magana Sufiyanu Gumal Zangon Daura. Ina so in yi amfani da wannan dama domin in miƙa saƙon godiya ga gwamnatin jihar Kaduna Alhaji Nasiru ɗan Rufa'i game da shawarwari da ya ɗauka na mutane akan mutanen da ya yi ƙudurin korarsu daga aiki na wanda ba su ci jaraba ‘yan aji hudu na firamare ba. Don haka shawarwarin da mutane suka bada ya yi amfani da su na ce canza musu wurin aiki da ya yi ƙudurin yi, to hakan ya yi daidai. Don haka ina muna ƙara godiya ga irin waɗannan shawarwarin da yake ɗauka, kuma hakan shine yake nuna alamun ana shugabanci na gari.
To mun gode da wannan sakonnin naku. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis a jiya Alhamis ya ce rundunar sojin kasar na binciken musabbabin mutuwar sojojin Amurka nan hudu da mayakan jihadi suka kashe a jamhuriyar Nijar a farkon watan nan. A ranar 4 ga watan Oktoba, mayakan IS suka kai harin kwanton bauna a kan dakarun Amurka hada da na jamhuriyar Nijar, waɗanda su ma aka kashe musu jami'an tsaronsu hudu a harin. Jam'iyya mai mulki a Kenya ta nemi wata kotu ta yanke hukuncin kimbin umarninta kan madugun 'yan adawan kasar Raila Odinga, inda ta yi ikirarin cewa Odinga da magoya bayansa suna zagon kasa ga zaben shugaban kasar da za a sake a makon da ke tafe. Jam'iyyar ta Jubilee ta shigar da ƙara ce a gaban kotun kolin kasar a jiya Alhamis, yayin da Odinga ya tsaya tsayin daka akan cewa shi da gamayyar jam'iyyar ta NASA ba za su shiga zaben ba wanda za a yi a ranar 26 ga watan Oktoba nan.
Masu sauraron mu, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can an jima da la'asar, idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tana gabatarwa sai kuma Cuba Hido Jodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashim Gumul ke cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.